والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin huwacewar rayuwarmu ta sake iso wannan rana ta juma'a yau 17 kenan ga watan Zulhijja shekara 1446 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun sake haduwa ji ci gaba da fassara na ma'anonin ayoyin alqur'ani mai girma wanda muke cikin wannan littafi na Raddul Ashani da ma'anin alqur'an da Sheikh Abubakar Muhammad Gumi rahimahullah muna roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka inda muka tsaya cikin suratul an'am aya ta 153 za mu tashi ayar da take biye kenan insha Allah ala bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وكنا عن دراستهم لغافلين ألا طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون
asiyakin da ya gabata Allah subhanahu wata'ala ya ambaci dokoki ne na ababen da ya haramta da kuma wasu abubuwa waɗanda ya yi umarni da su an yi jerin gwano na wasu dokoki guda tara waɗannan an saukar da su ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cikin alqur'ani kana sai Allah ta'ala ya biye da cewa thumma ataina Musa alkitaba kuma dama mun ba wa Musa littafi thumma anan ba za a fassara ta a matsayin sannan ba saboda yin an ce thumma ataina Musa alkitab to thumma tana fa'idantar da tartibi ne yang ance sannah. Alhali kuma nan wajen ba tartibi bane, kamar yadda Ibn Kathir yake faɗa, innama hiya li'atafil khabari ba'da al-khabar la lit-tartib. To sai a ce kuma dama mun ba wa Musa littafi, wasammainahu at-taurata, an kira shi at-taura, malai ya ce wa thumma litartibil akhbar. To amma kamar yadda muka ji Ibn Kathir yayi ishara cewa ba tartibi bane, innama hiya نعم واتمنى بياني. ثم آتينا موسى الكتاب وسميناه التوراة ما نيتي ثم لترتيب الأخبار أما من جي بياني جوابا ترتيبي بني أطف الخبر نبعد الخبر la litarti, kamar misali yadda wani mawaki Abun Nuwas yake cewa kulli man sada thumma sada abuhu thumma sada qabla zalika jadduhu. Wanda ya kula da tartibin yadda aka fi baitin, kulli man sada, ka gaya ma wanda ya shugabanci, sai aka ce thumma sada abuhu qablahu, sannan babansa ya yi bayansa. Kaga sannan a nan ai ba ta zama sannan ba ce, sai dai a ce dama babansa ya yi kafinsa. Kuma aka sake cewa thumma qabla zalika jadduhu, kaga wannan shi tartibul akhbar. To sai kafa dalili da wannan waken da Abun Nuwas ya yi cewa kenan thumma a nan wajen ba tana nufin tartibi ba ne, domin kuma tabbas tsakanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya zo da alqur'ani da annabi Musa da ya zo da Tawrat, waye riga yi wani? Annabi Musa ne. To kaga thumma a nan ba za ta zama litartibi ba, sai dai ta zamanto ataful khabar alal khabar. To shine nan ma yace ai fi zikriha, ta'liqin da albami yake ne, yace ai fi zikriha la fi zamani nusuliha, wato a wajen ambato ne a nan, imma har an dauke shi tartibi, alhali ba tartibi bane wajen ambatawa, ba wai a zamanin da aka saukar da su ba, da anna tawrata nazalat qabla alqur'ani. To Allah ta'ala ya ce thumma atina Musa alkitaba, dama mun ba wa Musa littafi gabanin zuwan alqur'ani, da me da yazo da wannan dokoki kenan tamaman, wato mai cikawa ga ni'imar da Allah ta'ala ya nufata ga banu Isra'il, alladhi ahsana, a bisa wanda ya kyautata, wato ta zamanto cikan ni'ima ne, amma ga wanda ya kyautata ayyuka ay bil qiyami bihi, ya tsayi da abin da Allah ya ce, wa tafsilan, kuma at-taura ta zamanto bayani da daki daki, li kulli shay'in, ga dukkan abin da ake da buƙatarsa, yahtaju ilayhi fi ad-dini, wanda ake da buƙatarsa wajen gudanar da addini a wancan zamanin, bana iya abin da suke da buƙatar sa na gudanar da addini a zamaninsu. To sai at-taura ta zo da wannan bayani, amma alqur'ani daga baya ya zo da dokokin da babu su a at-taura, ya kuma zo ya shafe wasu dokoki wanda da suna cikin at-taura, kuma ya zo da bayanai wanda at-taura bata tattara ba. Don haka kenan da aka ce tafsilan li kulli shay'in, canan kake shi Qur'ani, shi kuma Allah ya kira shi, shi ma ya ce tafsilan li kulli shay'in, wani ku kuma ya ce tibyanan li kulli shay'in, wa hudan, kuma shi at-taura, ita at-taura ta zo a lokacin a matsayin shari'a ne ga mutane, wa rahmatan, kuma ta zamanto jin kai ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala wajen nusar da mutane da yayi zuwa ga abin da ya dace, la'allahu, ai tsammanin ai atba'u Musa, mabiya annabi Musa alaihi salam, wa hum banu Isra'il, su ne banu Isra'ila, bilqa'i rabbihim yu'minun, cewa za su imani da haduwa da ubangijinsu, ai bil ba'thi kenan, ba'dal mauti, za su imani da tashin alkiyama. Muta'alliqun bilqa'i waqaddama alayhi wa qaddama alayhi lil fasila. Wato kun san har yanzu banu Isra'ilin nan, waɗannan Yahudawa da ake da su a can Falastin ɗin nan, kun san har yanzu ba su daina kashewa Falastinawa ba? Wallahi har yanzu ba su daina kashe su ba. Da idan sun je su da bom da bindiga, suna samun turjiya da tashin hankali yadda ba za su iya yin abin da suke so da jin daɗi ba, sai da su je su jefa bom ta sama. Amma sojoji ta ƙasa suna samun turjiya ta inda ba sa tsammani, daga wajen waɗannan bayin Allah da Allah ya ba su tabaci, Ubangiji Allah ka ƙara taimakonsu. To an sai sai kawo wani salo, ka san sun hana shigowa da abinci, ba shiga da abinci hatta ruwan sha, su ne dama suke da famfunan da suke tun a daɗin ma, dama Isra'ila take kontrolin famfon da yake kaiwa ruwa yankin Gaza, sun kulle famfon ba ruwa dama tun da aka fara yanzu, sai da su san yadda za su yi samu ruwansu. To abincin ma sun hana, sakarkarun shuwagabanninmu da muke da su, wai ku duba dai ƙasar Masar, ma'abar Rafa, wai ta kulle ta hana a shiga da abinci a Falastinawa. Sauran duniya sun zuba idanu duniyar musulmi suna kallo abin da ake yi. Arne Trump ya zo wajen, suka masa marabalale, suka margoma ta arziki, suka tara masa alkawarin kuɗaɗe da za su bayar a Amerika na cinikayya wanda ya kai trillions dollars a cikin tsawon shekara goma. Za su ƙara mata arziki ta ci gaba da yin bama-baman kashe musulmi. ‘Yan uwansu kuma sun kasa tara musu ko $10 million kacal, sun kasa tarawa da za a sai abinci a kai musu. $1 million ma sun kasa badawa. Wannan wani irin lalacewa ne? Wani irin takaicin ƙarshen zamani ne yake samun musulmi? Allahu musta'an. Allah ta'ala ya ce wa hadha, shi wannan alqur'ani, kitabun littafi ne min nau'in tauratil mazkura, daga nau'in at-taurat da aka ambata. Me ake nufi? Yadda at-taura aka saukar da ita daga sama, haka nan alqur'ani aka saukar da shi shima daga sama, tare da cewa ita at-taura mu'jizatta bai kai na alqur'ani ba, domin ita a lokaci guda aka saukar da ita cikin alluna, aka sauko da shi ga annabi Musa alayhi salam, mala'iku suka bashi, aka danka masa allunan at-taura gaba ɗaya lokaci guda. Alhali alqur'ani shi kuma daki 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 aka saukar, kaga mu'jizarsa ta fi cika. To Allah ta'ala ya ce wa hadha kitabun, wannan alqur'anin wani littafi ne shi ma, anzalnahu da muka saukar da shi, mubarakun ma'abucin albarka, kafirun nafa'i duniya wa ukhra, mai yawan amfani a duniya da lahira. Duk wanda ya riƙe qur'ani da shiriyar da ya zo da ita ya tsira. Ay yazidu ala tawrat bil baraka, shi alqur'ani ya samu ƙarin albarkoki a kayan at-taura. Don haka Allah ta'ala ce fattabi'uhu, kaga umarni, lalle ku bi shi, shi alqur'ani, ayyuhal mukallafuna bil amali bima fihi, ku waɗanda aka ɗorawa nauyin yin aiki da abin da ke cikin at-taura, lalle ku bi at-taura, amin nan, da aka kallafa mai yin aiki da abin da ke cikin qur'ani, lalle ku bi alqur'ani, fattabi'uhu, ku bi alqur'ani. Wannan da aka ce fattabi'uhu, ana nufin kenan doran alqur'ani za a yi amfani da shi kamar yadda qur'aniyun suke faɗa, ba zai yiwu ba. Allah subhanahu wa ta'ala bai saukar da alqur'ani doransa kawai, domin mutane su yi aiki da shi ba, a'a sai an yi bayani. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata ya ce huwa allazi ba'atha rasulan ko huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim sai aka ce wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu fi dhalalin wa yuallimuhum alkitaba mai alkitaban anan alquran alhikma fa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam don haka ashe shi sa aka ce shi ma hadithan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ma sauƙaƙƙu ne, wahayi ne daga Allah, domin annabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahayuha. Shi saka alqur'ani yana tafe da bayanin sa, lafazin Allah ne, ma'ana kalamin Allah ne shi alqur'ani, kalami ne kalamin Allah. Manzon Allah kuma sallallahu alaihi wasallam sai fashin baki na abin da ake nufi, saboda dama qur'ani ya ce za a sauka. Shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innama utitul qur'ana wa mithluhu ma'a, ni an bani alqur'ani da kuma kwatankwacin sa tare da shi. Bai kwatankwacin sa tare da shi, wannan hadisin nabi su suke bayani. Ba yadda za a yi ka gane alqur'ani idan ba annabin ne maka bayani ba, dole alqur'ani kace da shine Allah ya bashi iko, ya bashi wannan damar. Wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi, litubayyana lin-nasi, an saukar maka alqur'ani ne dan kai bayanin sa ga mutane. To don haka nan da aka ce fattabi'uhu, ba za a kafa dalili a ce ai qur'ani kawai aka ce ai riko da shi ba, a'a sai ka bi alqur'ani da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam. In ma har ka toge ka ce qur'ani ake nufi, to qur'anin ya ce annabi shine mai yin bayanin sa, haka ne ko? Litubayyana lin-nasi wa anzalna ilayka dhikra litubayyana, an saukar maka qur'ani litubayyana lin-nasi dan kai bayani ga mutane, ma nuzila ilayhi, abin nan da aka saukar musu. Ashe ba su iya gane qur'ani sai ka musu bayani, shi yasa suke da lahaja irin ta annabi. Larabcin su irin larabcin qur'anin ne, a wancan zamanin larabcin bai canja ba, ba irin na yanzu bane. Larabcin da ake saukar da qur'ani irin sa ake magana da shi a zamanin annabi. Dan haka su mutane ne masu fasaha, da qur'anin ya sauka sun fahimce shi. To amma sai riski ma'ana, wani lokaci Allah na datar da su su riski ma'ana, kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya faɗa, akan saukarwa annabi aya kafin annabi ya bayanin ta, yace na fahimci me take nufi, na riski ma'ananta. Wani lokaci kuma ba sa riskan ma'ana, kamar yadda hadisai da yawa suka bayyana haka. Qadai bin Atimin Ta'i yayi fahimta dangane da ayat cikin suratul Baqara sabanin yadda take, annabi sai da ya fayyace masa dangane da al-khaytul abyadu min al-khaytul aswadi min al-fajr. Hadith ibn Mas'ud ya nuna yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi kuskuren fahimta dangane da ayat da take cikin me take cikin suratul An'am, walladhina amanu wa lam yalbisu imanuhum bi dhulmin, sai suka fahimce shi a san az-zulmu a fassarar da suka masa alhali, sai da annabi ya ce a'a innama unya bi zalika ash-shirk, shirka ake nufi. Irin wannan yana nan da yawa cikin alqur'ani, don haka da aka ce fattabi'uhu, lalle ne abu alqur'ani kuma abi bayanan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi na ma'anonin alqur'ani. Allah ya ce wattaqu, kuma lalle ku kiyayi dokar Allah, ai wattaqu bihi al-kufra wal ma'asi, ku kiyayi kafirci, ku kiyayi sako wajen riko da Qur'ani, la'allakum turhamuna, tsammanin za a muku rahama, ai lalle za ku samu rahama in kun yi haka insha Allah. An taqulu, ai ma'ana an saukar da shi ne Allah taqulu, dan kada ku ce innama unzila alkitabu ala ta'ifatayn min qablina ai an saukar da littafi ne a bangarori guda biyu da suka zo kafin mu, Yahudu da Nasara. Su aka saukar wa At-Taura, kuma abin nan Nasara aka saukar musu da Injila, mu ko ba a saukar mana da komai ba. Inda an saukar mana da mu ma da littafi, ai da za mu zamanto mun fi su shirya. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين كذا ذا سفدا كمان ده الله يعمت تودن كذا سفدا وانا شيسا الله تعالى سينك حنزري جبتاني سيسوك المسد على القرآن شريعة جاتنا كما شريعة وتشتكي mu'jiza mu'jiza kuma cike mustamiratun ila qiyamis sa'a ba za ta yanke ba da dai qur'ani ana karanta shi har zuwa dabda tashin alqiyama qur'ani zai bace za waye gari an neme shi babu rubutun sa ya goge gaba ɗaya babu shi hadisi ya tabbatar da haka qur'ani zai bace za a dauke shi dabda tashin alqiyama lokacin yan iska sun cika duniya yawan su yayi yawa kiyama ta zo tab qur'ani sai waye gari babu shi kun sani fahimtar da nemi wannan abun sai ne fahimtar a hankali yanzu kaga da ana tafiya ana daina print ana daina print sai e soft soft ko to a hankali wannan abun yanzu maybe in the next 20 years sai ka gama watakila an daina printing kwata-kwata an daina publications copies din Qur'ani watakila sai ga ya karanta akai level din da copies din Qur'anin babu asalin wanda yake bugagge sai soft din haka nake tunani wallahi a'lam tunani na ne saboda mai sauki ne yanzu a zamanin mu hakan ya zama ko tunda yanzu ana ta koma digital kuma a cikin gaugawa to kaga idan aka zamanto abu ne mai sauki lokaci guda kuma sai zamanto gaba ɗaya an yi deleting din su an samu virus shikenan sai a jira busa kaho an shiga ku amin amin a ce qur'ani kan tawaye gari babu shi ai musiba ta samu jama'a kabar ma za a rushe ta shi ma hadisin annabi ya nuna za a rushe ta wadansu alhabashi za su zo da su rurushe ta block block su je su watsa ta cikin teku musibu ne tashi alkiyama to Allah subhanahu wataala ya saukar da alqur'ani ne dan ya yanke hanzari ga mutane an taqulu don kada ku ce inna ma unzila alkitabu ala dafatin ai an saukar da littafi ne kawai a Yahudu da Nasara su ne ɓangare guda biyu min ƙabilina a gabaninmu wa in kunna an dirasatihim kuma alhali mu mun kasance dangane da karatun waɗannan littafi ai ma'lumatin ilimin da ke ciki lagafilina mu ba mu sani ba saboda ba yaranmu ba ne da adamu ma'arifatina lauha saboda ba mu san At-Taura ba ba mu san Injila ba laysat bilugatina dan ba da yaranmu ba ne mu ba mu aka saukarwa ba dan haka ba mu san me yake ciki ba ba mana bayani ba to don kar a faɗa haka sai Allah ta'ala yanke hanzar aka saukar da littafi littafin kuma da Allah ya masa garkuwa ba wanda ya sai bata shi wallahi daukewan ma ubangiji zai dauke kayan sa ko manzon sa ya faɗa don haka ba wanda la yatihil batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin habib wai sai ta qur'ani ba wanda ya sai bata shi kuma shiriyarsa tana nan yanke hanzari ne ga mutane muna roƙon Allah ya ba mu ikon bi au ta kulu ko kuma dan kar ku ce law anna unzila alaina alkitab ai da mu an saukar mana da littafi mu ma a kaddarawa inda a ce ba a saukar da qur'anin ba don kar ku ce da a ce an saukar mana da littafi kama unzila alaihim kama yadda aka saukar musu la kunna ahada minhu ai wallahi da sai mun fi su shiriya da mu aka saukar wa littafi ai da sai mun fi su ruko da littafin ku ruka cika baki haka ma suka yi Allah ta'ala ce wa aqsamu billahi jahada aymanihim لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم سكر رنسوا دا الله كارفو رنسوا إيا كار رنسوا سناجوا دا أجمون أكا سو كرمنا كافون فأن نبي يزون يسكي فدن أكا أهدى مون أكا سو كرمنا دا منزو كما يدي يهودان نسكي بانكما والله دا سيمو فيس شريا Qurayshawa shugabannin Qurayshawa suke fada sai aka aika musu Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma shikenan sai zamanto su suka fi kowa kafirce masa su wadannan shugabannin Qurayshawa da suke ban kamar ada shi yasa karke ban kama da bin Allah abinda ake bukata nemi shari'a a wajen Allah kar ai ban kama a nemi shari'a a wajen Allah tarbiyyar da musulunci yake kana sallah kana ayyukan alheri amma hakan sai aka kimsa maka kullun in ka zo zaka yi sallah ka ce ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirye da mu hanya madaidaiciya ba mai kekkiyar hanyar ne ta kawo ka masallaci ba to amma dan amma tarbiyya ne karki banka ma ko kuma kai ijabi dangane da aikin da kake yi kullun ka nuna buƙatar ka da iftikarinka zuwa ga Allah subhanahu wata'ala ka nuna kai mai bukata ne wajen sa da'iman kana neman shiriya a wajen sa Allah ka shirye da mu to shine Allah ta'ala yace faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum to gashi nan duk da ban kamar da kuka yi a baya hakika ga hujja bayyananniya ta zo muku daga wajen ubangijinku bayanun abiyanu mimma fi kutubihim bayanan da yafi fitowa fili sama da abin da ke cikin littafin at-taura da injila mir rabbikum daga wajen ubangijinku wa hudan kuma shari'a ce wa rahmatun kuma jin kai ne liman ittabi'ahu ga wanda diya bi shi faman azlamu mimman kazzaba bi ayatillah shin wane ne kan yafi zalunci sama da wanda ya ƙaryata game da ayoyin Allah fil qur'ani wanda suke cikin alqur'ani allazi huwa hudan wa rahma wanda qur'anin nan shari'a ne kuma rahama ne daga Allah mutum ya ƙaryata aya akwai ƙaryatawa wanda ake yi da furuci akwai ƙaryatawa kuma wanda ake yi a aikace duk wanda ya karanta game da ayoyin Allah babu wanda yafi shi zalunci fa a'rada anhu takdhiban lahu yana mai ƙaryata qur'ani ya bujire masa yana mai bujire masa saboda ƙaryatawa wasadafa anha ya ma kange gabarin alqur'ani kada wani yafi ba wanda yake zalunci shi ya ki yafi kuma yana hana wani kada yafi qur'ani to ba wanda yake zalunci inji Allah subhanahu wa ta'ala fala azlamu min man fa'ala zalika ba wanda yakai wanda ya aikata haka zalunci famana alkhairati an nafsihi wa anin wa an man ittaba'a tariqahu kenan ya ana alheri makansa ya ana alheri isa ga duk wanda ya bi hanyarsa da haka yanzu waɗannan da suke ta kiran mutane akan kada a yafi da alqur'ani abu san zuciya dokokin da ke cikin alqur'ani kada ya amfani da su sai dai abin sai rai abin da shehune suka faɗa da makamantan su to kaga sun yi zalunci babba so sun haramta makansu bin shari'ar Qur'ani sannan kuma sun hana duk wanda ya bi su shi ma sun kange shi sun hana shi isa zuwa ga wannan alheri to ba wanda ya kai wanda ya aikata haka zalunci Allah ta'ala ya ce sanajzil ladina yasdifuna an ayatina su al'azab zamu sakayya zamu saka ma duk wanda ya kange gabarin ayoyinmu da mummunan azaba ai ashaddahu azaba mafi tsanani bima kanu yasdifun saboda abin da suka kasance suna yi na kange mutane Allah ta'ala ya ce
هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعد آيات ربك يوم يأتي بعد آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون.
الله تعالى يجي هل ينظرون shin masu ƙaryata wannan suna shauraro ne? Ai ma yantazaruna al-mukadhdhibun, masu ƙaryatawa ba sa shaurarawa, ba sa dako, illa an ta'tiyahum al-mala'ikatu, face shine mala'iku dai su je musu, liqabdi arwahihim, domin amshewa rayukansu. Kenan masu irin wannan sifa ba sa dainawa har sai lokacin da mala'iku suka je musu su amshi rayukansu, suna nan akan karaita wasu. To abinda suke jira kenan, me zai hana su yin imani? Suna jira har sai mala'iku sun je sun amshe ransu tukunna, a lokacin su ce za su imani, ba zai musu amfani ba. Domin lokacin da mutum ya zo mutuwa ya ce zai tuba, Allah subhanahu wa ta'ala baya amsar tubarsa. Inna Allah la yaqbalu tawbatal 'abdi ma lam yugargir, wanda ana nufi tuba daga dukkan komai ne ma. Ba a amsan imanin mutum kuma idan ya zo shi mutuwa. Walaysat at-tawbatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-ana wala alladhina yamutuna hum kuffar. Lokacin da mutum ya zo mutuwa ya ce a lokacin zai tuba, Allah baya karba. Shi saka gafara ta Ubangiji tana da yalwa, amma tana da matuƙa. Ɗaya daga cikin matuƙarta shi ne wannan lokacin, lokacin da mutum ya zo mutuwa, mutuwa ta zo masa makoshi, ya soma jin mutuwar a jikinsa, yana ƙoƙarin shasheka sai ya tuba, to Allah ba zai karɓa ba. Shi saka Fir'auna da ya ta iya shege, da ya tabbata cewa mutuwa zai, ya fahimci fa yanzu ba lalle ba sarki sai Allah, kamar yadda Hausawa suke faɗa. Hatta idza adrakahu al-gharaq qala amantu billadhi amanat bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin, kaga sai Allah yake karwa. To don haka nan Allah ta'ala yana kashedi ne ga masu kange mutane daga al-Qur'ani, ko kuma waɗanda suke kangewa kansu daga bin shiriyar Qur'ani, suna jira ne har sai mala'iku sun zo karɓa rayi tukunna su tuba, to ba su ne a lokacin baya amfani. Aw ya ati rabbuka, ko ku suna jira ne har sai Ubangijinka ya zo, ayyuka qaulihi ta'ala wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, kaga al-itiya wal maji, duka waɗannan suna daga cikin siffofi ne na Allah subhanahu wa ta'ala, kuma su ne wanda ake umarni amaru haka ma ja'at bila takyifin wala ta'dilin, ku gudanar da su yadda suka zo a nassi, kar ku ce yaya abun yake, ku kokarin siffantawa, kar kuma ku kore saboda kuna ga kaman za ku siffanta Ubangiji da makhluki, tunda Allah ya ji gina makansa, faɗi shi, faɗi yadda ta zo ta, karkace za ka yi karambani. To yana daga cikin sifatullah da aka abin nan al-itiyan, kaga awiya atiya rabbuka, kaga ya siffanta kansa da al-itiyan, da kuma yadda ya ce waja'a rabbuka, kaga al-maji, duka littattafa da suke magana a kayan aqida, irin su aqidatu tahawiyya, kananan littattafa ma, irin su lumatul i'tiqad na Ibn Qudama, da manya-manyan littattafa da suka tattauna mas'alan tauhidi, duk baki ɗaya waɗannan sun yi ithbatin su wannan sifat ga Allah subhanahu wa ta'ala. Amma ba a so ka yi shishigi ne a kai, ai Allah ya ce laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, kaga waɗansu a ƙa’id su kukkure ma Allah irin waɗannan suka yi. Kun ga sifatun lahi, an ce sifatun lahi malaman tauhidi sun ce sun kasu kashi. Akwai sifatun lahi zatiyya, sannan akwai sifatun lahi fi'iliyya. Sifatun lahi zatiyya ta kasu kashi biyu ita ma. Akwai wadda ake ce da ita al-ma'anawiyya, akwai wacce take al-khabariyya. To yanzu kaman jahamiyya, aqidan jahamiyya da mu'tazila, su abinda suka yi ithbatinsa dukkan sifatun lahi al-fi'iliyya, su ake cewa al-fi'iliyya al-ikhtiyariyya. To duk sifatun lahi al-fi'iliyya ikhtiyariyya sun kore, duk sun kore ma Allah subhanahu. Kaman misali yanzu wannan aw ya'tiya rabbuk ya fada daga cikin sifatun lahi al-fi'iliyya ne, al-ikhtiyariyya. Ba lazimi ne ga Allah ba al-itiyan, ba lazimi ne ga Allah al-maji'u ba. In ya ga dama ya yi, in ya ga dama ya ba zai yi ba. To shi yasa aka ce al-ikhtiyariyya. To duk irin wannan sifat din su sun kore ma Allah, wai ai an siffanta Allah da makhluki. In ka ce waja'a rabbuka, ubangijinka ya zo, to kaga anan wajen ba su kore ma Allah siffar da ya tabbatar wa kansa ba, har sai da su kwatanta shi da halitta. Ko sai suke tunanin ka taso da gidanka ka zo masallaci, ai haka suka ɗauki abin ko? Don haka kenan an yi ma ubangiji makani, ya taso daga waje ya zo waje, haka siffar Allah take? Allah bai fi ka sanin abin da ake nufi da maji'u ba ne ya jingina wa kansa? Sai sa ka ce amaru haka maja'at bila takyifin wala ta'til. Sannan sifatun lahi zatiyya nan ma sun kore mu ubangiji, dukkan sifatun lahi azatiyya wacce take al-khabariyya duk sun kore mu Allah. Azatiyya al-khabariyya shine wanda misali kamar a ce al-wajhu al-yadan, da Allah ya ce bal yadahuma basutatan ko wajhul la. Mun gane ko? Da makamantan irin waɗannan. To duk sun kore mu ubangiji subhanahu wata'ala, sunan sifatun lahi wannan su kuma dama da'iman Allah bai taba gushewa ba muttasifan bi hadhihi sifat. To amma sai su kore mu Allah, me suka tabbatar a cikin sifatun lahi zatiyya al-ma'nawiyya? Su ne suka zabu guda bakwai kadai sai suka ithbatar su, kaman al-haya, al-ilmu, al-qudratu da makamantansu. To abin da yana isa na faɗi wannan magana domin mu bayyace akan yadda sifofi mu dansa matashiya, yaya sifatun lahi suke. In an ce sifatun lahi dukan su irin ɗaya ne, a ba dukan su irin ɗaya bane. Yawwa, kuma ya zaka mu'amalanci sifatun lahi idan ka gansu? Da aka ce waja'a rabbuka, misali ko a ce bal yadahu mabsutatan, sai ka so mu tunanin siffa? Ba a yi ma ubangiji haka. Duk inda Allah ya siffanta kansa da wata sifa, to ba ka yin tunani ne yaya take, ba a yi. In har kai tunanin yaya take, to yanzu shedan ya kai ka zuwa ga wani gunki. Mun fahimta? Allah ya ce laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, ba wani abu wanda yake kamar Allah. Da haka ba san yaya hakikan zatin Allah yake ba. Allah ya sa mu dace, kuma dole kai imani da shi. Kamar yadda Imam Anas, Malik ibn Anas ya ambata ko dangane da ɗaya daga cikin sifofin nan na istiwa'i. Kaga istiwa'i tana cikin sifatun lahi azzatiyya ne ko kuma abin nan alfi'iliyya? Na'am, al-istiwa fi'iliyya ce ikhtiyariyya, fi'iliyya ne ikhtiyariyya. In sha astawa wa in lam yasha lam yastawi, haka lamarin yake. To yace aw ya'tiya amru rabbik, ina wajen ne? Haka ne ko ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, kuma ubangijinka yazo wal malaku saffan saffa, wawul hal ne al hali mala'iku su kuma suna cikin sahu sahu. Aw ko kuma dai amruhu, Allah ya saka wa Dr. Abubakar Albani, wato nan wajen ya yi ta kanikanci. Za ku ga wanda suke littafi ya sassaka baka-baka. Asalin yadda malam ya rubuta ne akwai wani nau'i na ra'ayin itizal, mun gane cikin tafasir din wala Allah da ya dudduba wajen rubu abin nan akwai wadansu wanda yake a irin wannan in wani zander kiyaful sai ya dauko irin su to shi kuma yanzu yayi kokarin sassaka wannan baka da zaka ga yake yi ya ƙara wani abu ya ƙara wani abu kuma na malam din yana nan yana so ya gyara shi din ya dace da asalin aqida salima shine yace au amruhu ko kuma al'amarin ubangiji ta'ala kama fi kauli kamar yadda yazo a cikin wata aya au ya ati amru rabbik nan yace au ya ati rabbuk wani ko kuma yace au ya ati amru rabbik au itiyanil ilahiyyan haqiqiyya ko kuma itiyanin nan da aka ce au ya ati rabbuk ana nufin zuwa ne zuwan da ubangiji zai zuwa na haqiqa walakin na lana arifu kayfiyatahu sai dai mu ba mu san yaya kayfiyar zuwan ubangiji yake ba amma mun yi imani da shi malam yace huwa aslamu min taqdiri ma lam yarid bihi ilmu wannan ma shi ya kukkuta akan ka kaddara wata fassara wanda wani ilimi daga annabi bai zo a kayansa ba wannan fassara ita ce aslamu a ce itiyanan ne haqiqiyan wannan fassara ta karshen ita tafi dacewa wato itiyanan ilahiyan haqiqiyan walakinna la na'rifu kayfiyatahu akalamar Allah ya samu dace to suna jira har sai ubangijinka ya zo ne to kun nasu jira su yi imani to lokacin kuma ai ruwa ya ƙara wa dan kada yawma ya'ti ba'du ayati rabbik arana da wasu daga cikin ayoyin ubangijinka za su zakke ma a nan duniya وهي طلوع الشمس من مغربها شينه فتو رانا daga mafadarta kama fi hadithis sahihain kama yadda yake cikin hadithin bukhari da muslim gashi na an kawo shi a kasa hadithin abu hurairata manzo allah sallallahu alaihi wasallam yace la taqumu sa'atu hatta tatlu ash-shamsu min magrabiha al-qiyama ba za ta tsaya ba har sai rana ta kullo daga mafadarta an waye gari rana ana neman ta ta yamma ai ta gaba sai a ganta ta yamma fa idha talat idan rana ta kullo kuma waraaha nasu kuma mutane suka ganta amanu ajma'un baki ɗayan su za su yi imani ko kuma wai za ta fito fada a gabas bane a idan ta fito idan ta zo tsakiyar rana kuma sai ta sake komawa sai ta fada kuma ta yamma kuma kashi gari sai ta ci gaba da yadda take alama ce kawai aka nuna wa mutane kaga idan ba su da hankali sai su ce environmental changes wani abu ne ya faru ozone layer global warming wani waye din su sai ta bayanai a hada conferences a hada a ita conference ana kokarin explaining din ai abun ga yadda yake a ba su yadda ba ai wallahi tallahi sai wanda yake dama da imani amma idan wanda yana tafi ka ai ba zai taba yadda ba kawai za a samar da scientific explanation a ce ga abin da ya faru ga abin da ya faru to annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa zalika hina la yanfa'u nafsan imanu halam takun amanat min qabl to wannan shine lokacin da imanin rayi da da ba ta riga ta yi imani a gabani ba ba zai amfana da ita ba la tanfa'uha la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu rayinda bata riga ta yi imani a gabani ba imanin ta ba zai amfana da ita ba al-jumlatu sifatu nafs ay nafsan kafira wato ran da take kafira lam takun amanat min qabl tulu'i shamsi min al-maghrib da da bata imani kafin rana ta fito daga yamma ba la tanfa'uha imanuha ba'da zalik to imanin ta bayan wannan ba zai amfana da ita ba an ja layi idan rana ta fito daga yamma duk wanda yake musulmi to shine musulmi a wajen Allah da mutun zai ci kalmar shahada sau miliyan ba za a karɓe shi a matsayin musulmi ba a littafin Allah lokaci ya ƙure
aw kasabat fi imaniha khaira, ko kuma bata aimatar imanin nata wani alheri ba, aw nafsan mu'minatan asiyatan, ko kuma rai wacce take mu'mina ce ta yi imani da Allah amma mai sako ce, lam takun kasabat fi imaniha khaira ay da'ata, bata yi ayyukan alkhairi na biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala ga imanin nata ba, ita ma tubarta a lokacin ba zai amfana da ita ba. Mutum yana ta tsiya, yana ta tsiya, gashi ko musulmi ne, sai rana ta fito shikenan, daga ranar kuma sallah ba kankautawa, to shi ma sallar tasa ba za ta amfana da shi ba, tunda ai da bai yi aikin kirki ba, an ja layi, lokacin tuba ne ya rufe. Ai Allah na karban tubar bawa ko, qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وتوبوا إلى الله أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. تلن توبا غاشنا برجك أجكن القرآن ده حديثا من زون الله صلى الله عليه وسلم أنا تجهن كلم متالي أنا تقول إيه تدسو أنا تيوى كده ليفن سيسورو تاسو الله زي يافي كومي حق ونني الله بايا يافي وا ما يدامس حق ينكا hakkinsa, yi sulhu da ubangijinka, zai kankare maka komai, ya mamai da wannan laifin ya zamanto lada, duk ba shi asance. To an gama talle, masu rabo sun karba, sun saya, sun biya, an sallama musu, kuma rana yan sai ta fito daga yamma, shi kenan mutum sai ina ka sani gobe sai ya ganta ta fito, fada ma kai lokacin da za ta fito, koko kana jira sai ta fito tukun kafin mutum ya sulhu da Allah, yayi wauta lokaci kan sallata an ji bahaushe ko,
ai la tanfa'uha taubatuha kama fil hadith alladhi ruwiya an Safwan ibn Assal al-Muradi,
ita ma muminin da bai yi aikin imani ba a cikin musuluncin sa, rana ta fito daga gabas ai daga yamma ba za ta amfana da shi ba, kamar yadda ya zo a cikin hadithin Safwan, ya tafi neman ilimi, aka kara masa ya tukuici, kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, babun min qibalil maghribi, wata kofa ce ta gefen yamma Allah ta'ala ya halicce ta a sararin sama, masiratu ardihi, tafiya da za a yi a tsawon fadansa, fadin kofar, aw kala ko kuma ya ce, yasiru rakibu fi ardihi, mahayi da a kasa take, in ya ce zai yi tafiya daga n daya zuwa kusurwa daya, 40 sana sai ya yi shekara 40 tukunna isa, katuwar kofa ce a sama, khalaqaha Allahu ta'ala yawma khalaqa as-samawati wal arda, Allah ya halicci wannan kofa ta ran da ya halicci sama da kasa, maftuhan litauba, a buɗe take kawai dan karɓan tuba. Allah mai rahama ne, Allah muna maka godiya, kana tuba, tubar ta tafi. Abinda ake bukata ikhlasun niyya, a cika sharuɗan tuba, ubangiji mai karɓa ne a wajen bayinsa. Allah ya buɗe wannan kofa, a buɗe take. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, la yughlaqu hatta tatlu ash-shamsu minhu, ba za a rufe kofar ba sai ran da rana ta fito ta cikin kofar, sai Allah ya juya ita. Ranar ai ma'amura ce ko, umarni ake mata, in Allah ya ce juya sai ta juya. Imam at-Tirmidhi ya rawaito wannan hadith, wannan yana daga shi, yana kasancewa dabba al-kiyama ne, in har aka ga wannan kofar ta abin nan rana ta fito ta yamma, to a sani ba lokaci ya kure. Ya tabbata cikin wani hadisi wanda Imam Muslim ya rawaito, hadisin Hudhaifa, Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa alkiyama ba za ta tsaya ba har sai an ga wasu ayoyi guda goma, la taquma sa'atu hatta takuna ashra ayati tulu'u shamsi min maghribiha, kaga da ita ya fara rana ta fito daga mafadarta, wa dukhan, za a ga wani hayaki malamai mabambanta tun daga Ibn Mas'ud shi ya ce abinda ake nufi dukhan din nan ne da Qurayshawa suka gani in sun daga sama kai sama lokacin da aka musu yunwa kowa ya san wannan cikin suratul dukhan ko yawma ta'ti as-sama'u bi dukhanin mubin to haka Ibn Mas'ud da wannan suka fada wasu kuma sun ce a'a wancan waqi'ar daban sannan kuma wannan dukhan din da annabi ya fada shi kuma zai zo shi ne kurba kiyamar sa'a kamar yadda ya zo a cikin hadisin da wadabba sannan wata dabba ita ma za ta fito alama ce da za ta fito daga dutse wanda annabi a Qur'ani Allah subhanahu wata'ala ya ambata wa idha waqa'a al-qawlu alayhim fa akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinu dabba ce za ta fito daga cikin dutse wa khuruji ya'juj wa ma'juj sannan ko fitowan ya'juj da ma'juj su ma Allah ya bayyana su a cikin suratul kafi min kulli hadabin yansilun mutane ba su ma ƴaƴan annabi adamu ne amma wani jinsi daban daga cikin ƴaƴan annabi adamu da haka su ma mutane ne amma wani nau'i daban kuma Allah ya killace su Allah ya san ina ya killace su aka gina katanga aka rufe su to za su bude ta annabi ya ce za su bude tun a zamanin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo shi wata rana hankalinsa a tashi waylul lil arbi min sharrin qad katarab waylul lil arbi min sharrin qad katarab matansa hankalinsa ya tashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce katangar da ake ma yajuji wa majuji ne gurgudan fadin sun buda ta yanzu gurgudan fadin farce za su samu gane inda za su fito to ka sani yanzu ko daga lokacin zuwa yanzu abin ya kai girman bokiti ko girman kwano kaga sai a san wani mai karambaniye sun luko ta ciki ko an shiga uku to da Yajuj wa Majuj wa khuruj Isa ibn Maryam Isa dan Maryam shi ma zai fito wa khuruj Dajjal dujjal ma zai zo duk da cewa shi dujjal a tarihi a yadda bayani ya zo cikin hadisi shine zai riga annabi Isa zuwa annabi Isa ne zai yake shi kashe shi wa salatu khusuf kuma annabi ya ce za a yi wani girgizan kasa guda uku khasbun bil mashriqi guda daya ta gabas za a yi ka sani ko tsunami ne da aka yi aya gabas ne ko wa khasbun bil maghribi za a yi guda daya kuma ta yamma wa khasfun bil jaziratil arab sai azo tsakiya kuma jaziratil arab a sake yin guda daya girgizan kasa ne za a yi guda uku ji annabi alama ne tashin alkiyama wa narun za a samu wata wuta ta kharuju min qari adan za ta fito daga cikin qar can mafi nisa a cikin kasan yaman adan ai kuwa san adan ko a kasan yaman ne birnin kasan yaman to daga can wata wuta za ta fito tasuku aw tahshuru an-nasa sai ta dinga kona mutane ita wutar tana tabbabbabba mutane suna da guduwa suna yin gaba sai kora su take tamamin duniyar kuma ya laka iya mata ka sani ko ba hazalin za ake wildfire sun nan da ake yi na kasashen turawa tabitu ma'ahum haythu batu duk inda suka tsaya za su kwana ita ma wutar sai ta tsaya wata kilu ma'ahum haythu qalu duk inda suka tsaya za su yi kailula ita ma wutar sai ta tsaya sai kuma ta tashi kuma sai ta sake fafarar su alama ne in tashi alkiyama annabi ce sai an wannan alamomi guda goma mana yace fi kitabi al-isha'ati fi ashraq al-isha'atu li ashraqi as-sa'a nan yace al-isha'atu fi ashraqi as-sa'a asal sun tafin al-isha'atu li ashraqi as-sa'a ma'ana sahu ga abin da aka ambata a cikin littafin wa min al-ashraqi al-izam yana daga cikin alamu manya-manya tulu'u shamsi min maghribiha fitowar rana daga mafadarta wa khuruji dabbatil ardi da fitowar wannan dabba ta kasa wa hadhani ayyuhuma sabaqa fal akharu ala atharihi waɗannan guda biyu, fitowar rana da fitowar wannan dabba, duk wanda ya riga yi ɗaya, to ɗayan kuma nan take shi ma yake biye da shi. Yanzu kamar ya juji wa majuji da dujal da Annabi Isa duk lokaci guda a jere, wannan ya haɗu da wannan, wannan ya haɗu da wannan, wannan ya haɗu. Haka lamarin yake, ba wai lokaci za a ɗauka mai tsayi ba, a jejjerun suke zuwa. Ɗaya kan ma daga ɗayan ya zo, ɗayan zai zo, kamar yadda ya zo a cikin wannan hadisi. Fa'in ɗal'ati shamsu qabl kharajat dabbatu duha yawmiha, in rana ne ta kullo daga gabas, to da hantsi ko za ka ga wannan dabbar ta fito ita kuma, au qariban min zalika, ko kusa da hantsi ma. Wa in kharajat dabbatu qabl, in kuma dabbar ce ta fito, to ɗal'ati shamsu min al-gadi, kashe gari ko za ka ga rana ta fito ta yamma. Ya zo a cikin hadithin da Imam Muslim ya rawaito, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, inna awwalal ayati khurujan dulu'u shamsi min maghribiha, ayat da za ta fara fitowa shine fitowar rana daga mafadarta. Wa khurujud dabbati 'ala an-nasi duha, da kuma fitowar dabban nan da za ta fitowa mutane da hantsi. Wa ayyuhuma kanat qabla sahibatiha, duk wanda ta riga yi yar uwarta, fal ukhra 'ala ithriha qariban, to ɗayar kuma tana nan a gurbin ɗayan dab da dab. Annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam. To wai wannan duka an faɗa ne waɗanda suke ƙimbin Allah, waɗanda suke kafirci, da waɗanda suke saƙo, da waɗanda suke bin san zuciya, da waɗanda suka ƙi su gyara dangantakarsu da Ubangiji, da waɗanda suka ƙi su maida haƙƙoƙi, da waɗanda suka ƙi su yi abin da ya dace don tattalin ƙiyama, suna jira sai waɗannan abubuwan sun faru ne tukunna, suna jira sai Ubangijinsu ya zo, mala'ikun mutuwa tukunna farko sun zo musu, za su mutu, to ba za a karɓi tuba a wajen ba. Suna jira sai Ubangijinsu ya zo, to fa hisabi za a musu a lokacin. Suna jira sai wasu ayoyin Allah sun zo ne, alamar tashin alkiyama. Domin idan waɗannan ayoyi sun zo, fitowar rana daga gabas musamman, ba za a karɓi tuba ba. Ai, daga yamma ba za a karɓi tuba ba. Don haka shi yasa Allah ya ce, qul intaziru, in har wannan suke jira tukun kafin su kyautata tsakaninsu da Ubangiji, to ku ci gaba da dakon haka. Qul intaziru ahada hadhihi al-ashya, ku ci gaba da jiran wannan. Ko ba kome mala'ikan mutuwa yana nan yana jefa kungiyarsa. Inna muntazirun, Allah ya ce mu ma muna shauraro lokacin da za su iso wajenmu. Ai, zalika fihi tahdidun ala haddi i'malu ma shi'tum, wannan kama an musu kashedi ne a bisa tsarin inda Allah ta'ala wata aya ce i'malu ma shi'tum, ku aikata duk abin da kuka dama. Ana nufi aikatan ne, ana nufi in har mutum ya ki gaskiya, to yayi abin da yake so, zai ga abin da baya so. To nan ma da aka ce qul intaziru inna muntazirun, وذلك لانهم لا ينتظرون ما ذكر دومن سو ودانچن مسمن قريشاون ده ايه تسوكا كانسو باسا داكون ابين ده اكا امباتا لينكارهم للبعث دان سن كريتا القيامه بلنتنا على مؤمنتا وما بعد هدا ابين ده زي زو بايا وان منتظرون ذلك بكم تو مو ما منا شورارا ابين ده زي ساميكو daga cikin wancan din lun shahida ma yahillu bikum don mu ma yahillu bikum domin mu shaida abin da zai afka muku min su'il aqibati na mummunan makoma wa hasani halana mu kuma da kyakkyawan makowa da za ta riske mu Ubangiji Allah kamar da kyakkyawar makoma. Abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu aladawa, abinda muka yi kuskure muna roƙon Allah ya yafe mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum.